إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga sayan halitta Annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta Asabar 11 ga watan Ramadan, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447. Wanda ya dace da 28 ga watan 2 miladiya 2026. Mun haɗu ne domin ci gaba da karatu kamar da muka saba a waɗannan kwanaki na watan Ramadan. A ranakun Asabar da Lahadi muna ci gaba da karatunmu na littafin Kaifa Nurabbi Auladana wa ma huwa wajibul aba'i wal abna, na Sheikh Muhammad Jamil Zainu, Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya gafarta mishi. A zamanmu da ta gabata mun tsaya a ƙarshen Arkanul Iman, hadimin da malam ya kawo na bayanin rukunin imani guda 6 da muka yi bayani. A yau abinda za mu tashi a kai shi ne ijmali ce Allahu fawqal arsh, Allahu fawqal arsh, Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arsh. Tsarin nan waje gudun nan, Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arsh, wanda yana daga cikin manyan abubuwa da ya zama wajibi dukkan wani mutum musulmi ya ƙudurce shi a zuciyanshi, ya yadda da shi, ya yi imani da shi. Shi ne ya jaddada cewa Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshinsa. Al'arshin Allah kuma yana sama. Al-Qur'ani ya tabbatar, haka kuma hadithan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, haka kuma duk wani hankali, kubutaccen hankali, hankalin da bai gurɓata da datti da dauɗa na bid'a ba, shi ma ya yarda da haka. Haka kuma tsarin halittan ɗan adam, Allah maɗaukakin sarki ya halitti ɗan adam ne da yarda da haka, wanda za mu ji yadda malam ya yi bayani insha Allah. Malam ya ce Al-Qur'anul Karim wal ahadithu sahiha wal aqlu salim wal fitratu salima tu'ayyidu dhalik. Malam ya ce Qur'ani mai girma da hadisai ingantattu da hankali kubutacce da kuma tsarin halittar ɗan adam kubutacciya suna ƙarfafa cewa lalle Allah madaukakin sarki yana saman al'arshinsa. Malaka qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada a cikin suratul Taha allati ar-rahmanu 'alal arshi istawa allati Allah ne rahama ya daidaita a saman al'arshi Allah ne rahama ya daidaita a saman al'arshi haka Allah ya fada ar-rahmanu 'alal arshi istawa Allah madaukakin sarki akan al'arshi ya daidaita. Wannan aya ce kara da ke nuna cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi. Sai dai duk da haka waɗanda suke ɓatattu masu ƙoƙarin su ɓatar da mutane waɗanda za su yi suna cewa Allah na ko'ina kawai a ko'ina Allah yana ko'ina ana ba wai Allah yana sama ba Allah yana ko'ina haka suke cewa. Wannan ayar akwai yadda suke mata tawili akwai da suke ma'ayar tawili da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ya daidaita a saman al'arshi ya daidaita a kan al'arshi. Tawilin da suke ma'ayar shi ne su ce ai ma'anan al'arshi ai mulki ma'ana Allah ya daidaita a kan mulkinsa haka suke fasarawa cewa al'arshi a nan yana nufin mulki. Sai malaman musulunci suna ba su amsa da cewa da larabci da shari'a duka ya da cewa al'arshi ba kiran mulki da sunan al'arshi. Al'arshi gado ne na mulki a larabci kamar yadda Allah madaukakin sarki a tsare da yawa cikin Al-Qur'ani ya nuna mana haka. Daga cikin wuraren da Allah ya fassara mana gadon mulki da al'arshi mana ba mulki ba ne al'arshi a gadon mulkin ne al'arshi daga cikin wuraren da Allah ya nuna mana haka a cikin sura akwai cikin suratul Yusuf. A cikin suratul Yusuf Allah madaukakin sarki yana ba da labarin lokacin da ɗan uwan annabi Yusuf suka zo wajen annabi Yusuf bayan cika ƙanin shi dai suka je suka faɗa ma babansu baban da ƴan uwan gaba ɗaya suka zo suka tarar da annabi Yusuf a fara inda yake mulki. Allah madaukakin sarki ce lokacin da annabi Yusuf ya shigo sai ce farafa abuwaihi alal arshi wa qarru lahu sujjada yace sai iyayensa nan suka tashi daga kan kujeran da suke zaune na sarauta sai suka faɗi suka yi sujjada a gaban annabi Yusuf. Haka wannan ayan yana nuna mana al'arshi ba ba shi bane mulkin a gado ne da ake zama na sarauta na mulki. Cewa shi ma wannan aya za ga suna cewa wai ai wannan dalili ne da ke nuna cewa ya halatta in za ka gaishe da babbaka tsuguna saboda wannan ko muke ce musu a'a in za ka fa dalili da wannan ayan to sai da ce iyaye ne su tsuguna su gaishe da ƴaƴansu ko da anan iyayen annabi Yusuf ne su tsuguna ma ƴaƴansu annabi Yusuf in ka ji zama dalili to sai da ce to daga yau uba in zai gaishe da ɗan shi tsuguna an gane ku. Da abinda muke yadda a musulunci tsugunawa kai dan girmama na gaba haramun ne haramun ne kuma yana zama shirka ma saka haramcin ba ƙaramin haramci bane to muallif shi shine Allah ya kira al-arsh anan da ya nuna cewa menene gado ne na mulki muri na biyu da Allah ya faɗa mana ma'anar al-arshi amanan shi na larabci shine sukun namli kitan annabi Sulaiman abin da ya faru da sarauniyan Saba lokacin da hudu ya zo wajen annabi Yusuf zo wajen annabi Sulaiman ya kashi labarin sarauniyan da ya gani da irin mulkinta lakin abin da ya ce ma annabi Sulaiman shine walaha arshun azim yace tana da gadon mulki mai girma ko kuma har annabi Yusuf annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam ya sa aka dauko gadon aka zo mishi da gadon kuma kuma ya nuna mata yace a haka da arshi yace ka annahu hu shi ma wannan sukan yana nuna mana cewa al-arshi ba wai mulki bane gado ne na sarauta sura ka cewa da Allah yake ar-rahmanu ala al-arshi istawa cewa Allah ya daidaita ta al-arshi mutum ya fassara shi da cewa bayana Allah ya daidaita a mulkin sa wannan fassara ne wanda ya sa a Qur'ani kuma ya sa a Larabci kullu ka yadda kalmar al-arshi na nufin gado na mulki Allah ya daidaita a gurin shine abinda Allah ya faɗa kuma Allah yana magana ne da yaran da ya sauka da Al-Qur'ani a ciki da harshen da waɗanda aka saukar da Al-Qur'ani da yaran za su fahimta. Saka wannan dalili ne ke nuna cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama. Sannan daga cikin amsan da malamin musulunci suke ba waɗannan maƙwabta shi ne suke cewa to in kuka ce al-arshin Allah yana nufin mulkin Allah. To Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa shi al-arshin sa wanda shi nashi ne akwai mala'ikun da su ne suke rike da shi. Allah ce wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya yace a wannan ranan wasu mala'iku ne guda takwas suke rike da al-arshin ubangijinka. Yace a ce wasu ne suke rike da mulkin Allah kenan ya fasko da haka ba zai yiwu ba. Haka wannan mabarnata masu kokarin cika mutane aqida na banza suke wannan kuma akwai dalilin da yasa suke faɗan haka. Saboda suna da wasu aqidu munana sai su gamsar da mabiyansu cewa Allah na ko ina ba to wannan mummunan aqidan nasu ba zai samu shiga ba. Me yake aqidan mutum zai iya ci ya koshe ce zai gama ganawa da Allah yace ya haɗu da Allah Allah ya bashi kaza. Kaga in yi da abin da Qur'ani ya fara cewa Allah yana sama in yazo ce mutanen shi ya gana da Allah kaga zasu san shi kai kaman ni mun fahimta ai ba shi yasa sai su da mutanen cewa a sai da Allah na ko ina duk inda mutum Allah na zauna a gurin kada gobe in suka ce kun haɗu da Allah kaga zasu ne zasu yadda shi kace manufar kika akwai wani daga cikin irin waɗannan mai suna Ibn Arabi ya rubuta wani littafi wanda gaba ɗaya littafin tun daga farko har ƙarshe shirka ne amma a muqaddiman littafin sai yake cewa wai wannan littafin sun banda wannan muqaddiman da nake rubuta babu komai wanda na wani Allah ne ya rubuta daga farko zuwa ƙarshe miƙa min hannu da hannu yake in ji ba bayi. To kaga kira ya karantar da mutane yadda Qur'ani yake Allah na sama kuma yake Allah ya bashi hannu da kaga su ce shi wai na ka haɗu da Allah ya baka wannan mummunan tabi'ar nasu suke so su ta sake kora abin da Qur'ani da sunnan manzon Allah ya tabbata. An fahimta ku? Haka wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci. Malaike ma'anan ar-rahmanu 'ala shita'i 'ala wartafa kama ja'a fil buqari an at-tabi'in. Ma'ana Allah madaukakin sarki yana ya daukaka kaman al-arshi madaukakin sarki. Dalili na biyu daga cikin dalilan da malai ya kawo haka malaman musulunci suka tabbatar cewa Allah yana sama malaike khataba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yawma arafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba a ranar arafa a ranar aikin hajjin sa na farko kuma na ƙarshe don sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aikin hajji a rayuwar shi an yi aikin hajji na farko a shekara ta 8 bayan hijira amma shi bai je ba ya tura musulmai sai na waka ya zama shi ne jagoransu aka je aka yi aikin hajji aka dawo shi ma ya tura abin hadayen sadiya masa hadaya a gurin ranar da shekara ya kiro shi kuma ya je da kanshi ya je aikin hajji. Da wannan ranar yana tsaye a filin Arafa, Allah Maɗaukaki ya sauko masa da wannan aya da cikin Suratul Ma'ida, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. A ranar aka saukar masa da wannan ayar. Bayan wannan ayar ta sauka, Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake mawa sahabbansa khutba. A cikin khutban, a ƙarshen khutban yake cewa, "Yuballighu ash-shahida minkum al-ghaib." Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake mawa duk wanda yake halarci a yanzu, yake kallo na, yake ji na, nake wannan khutban. To ya tabbata ya isar da wannan sakon zuwa ga wanda baya ne. Yake liyuballigha ash-shahid minkum al-ghaib. Duk wanda yake nan yanzu ya isar da sakon zuwa ga wanda baya ne. Kuma dama ka'ida amana kenan na ilimi. Idan shi kika mutum ya san wani abu na alkhairi kuma ya rike kayan shi, rike a hannun shi ba. Duk abin da mutum ya sani na alkhairi na addini, yana daga cikin amana na wannan abin da ya sani shi ne ya isar da shi zuwa ga wanda bai sani. Shi yasa maluma suke cewa daga cikin manya-manyan abubuwan da duk wanda zai je koyon karatu ya kamata ya kiyaye, suke cewa abu na farko shi ne ikhlasi. Kamar duk inda za ki je koyon karatu, duk inda za ki je ki nemi sanin wani abu da ya shafi addininki, ke bi cewa za ki je ki wannan abu ne don neman yardan Allah, shi ne abu na farko. Suka ce abu na biyu shi ne mutum ya yi niyyar cewa zai ɗauke ma kanshi jahilci. Wannan abun da ya jahilta yanzu zai je ya yi karatu ya zo ya waye gari ya zama kuma ba jahili ba, ya zama mai ilimi, ya zama masani. Suka ce abu na uku da ya zama wajibi duk wanda yake zuwa makaranta ya sa a ranshi, shi ne ya sani cewa yana zuwa makaranta don ya zama sanadiyyar ɗauke jahilci ma sauran al'ummar musulmai. Ma'ana in shi ya sani to ba zai riƙa abin shi kaɗai ba, zai iya bakin ƙoƙarin shi sauran al'ummar musulmai su ma sun sani. An gane ku? To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabbai, wanda kenan ya faɗa ma wanda baya ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya gama hukuncin da ya ce bai sa habbai ala, yace ku saurara. Hal ballaktu, shin na isar da saƙon Allah a cikin ku? Qalu, sahabbai gaba ɗaya suka haɗa da suka ce na'am ballak. Suka ce eh ya rasulullahi ka isar. To muhalli shahid, bayan da suka bada wannan amsa, fa qala bi asbihi, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aga wannan yatsan tasa na manuniya sama, kira sama sai aga yatsan ki sama haka, sai aga kai shi kalli sama, sai ce Allahumma ashhad, sai nuna yatsan sama, sai kuma in yace Allahumma, idan shi da yatsan suna kallon sama, sun zai ce ashhad, sai nuna sahabbansa, sai ya Allah ka shaida yau su ma sun tabbatar na isar musu da sawanka. Yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai sama ya nuna yatsa sama, yana magana da waye? Yana magana da waye? Allah. Ashe inda Allah a ko'ina yake, a zai iza kalla ka ce Allahumma fashhad, ko? Ko ma dai zai iya ko'ina sai ya kalla. Amma ko da tabbatar maka cewa wannan mummunan aqidan da ake so shi an cuta shi a cikin musulmai din nan aqidan banzani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kalli sama ya nuna ya kalli Allahumma sununa sahabbai ce fashhad, ya Allah ka shaida ga sun tabbatar na isar da sako. Haka wannan dalili ne tabbatacce ke nuna cewa lallai Allah maɗaukaki sarki ba me. Hale ce abu na uku. Yace al-musalli yaqulu fi sujudihi, duk wani wanda ke sallah shin ya zo sujada, shin ya sa goshin ka kafa cewa yake subhana rabbiyal a'la, ce sarki ya tabbata ga Ubangiji na wanda ke al-a'la wanda ke sama da kowa. Kimanin al-a'la wanda ke sama ya ɗaukaka sama da kowa. Shi kuma Allah maɗaukaki ɗaukakansa duk kala biyu ne, uluwun nas da uluwun sifa. Shi a karan kansa yana sama da kowa, sannan duk wata sifa ta Allah tana sama da sifan kowa. Shi ne uluwun nas da kuma uluwun sifa. Shi a karan kansa da zatinsa yana sama da kowa, sannan kuma siffofin Allah maɗaukakin sarki suna sama da sifan kowa. Sannan malaka wa yarfa'u yadayhi ila as-sama'i 'inda ad-du'a. Duk wanda zai addu'a ya yake daga hannu sama ko har shi wanda yake ya tsare ta ayoyin Qur'ani da hadisi in zai addu'a sai haka ko yayi haka ko yayi haka yana daga hannu ina ne, kuma sai ya dauki wani lokaci ma in damuwan ce damuwa sai haka. Ashe ƙarya ne yake farakin, ashe ƙarya ne yake farakin. Malaki abu na uku zai magana a kan abin da ya shafi fikira da Allah ya halitta ɗan Adam. Yake ya al-abqal hina da at-taluhum, inda za ka samu daro ƙarami sai ka tambaye shi aina Allah, a ina Allah yake? Wata amsa zai bayar yake yana sama. To kadara a ce yaro ka tambaye shi ai yana ji ko, wanda aka haife shi kuma bai taɓa ji ba, bai taɓa magana ba, in aka zalunce shi me yake yi? Sai haka ko kowa ya faɗa mishi a Allah kallon da yake sama shi ya halicci shi a ɗabi'an shi ya ga cewa Allah yana ina ni a kan bayan dawo. Ba ga duk wannan yana zai ƙara tabbatar da cewa wannan aƙida mummunan aƙida ce. Ba ga suna yaukarin majiyarsu sosai da irin wannan tunanin. Akwai da ake ba da labari a garin nan yake, abokin wani malaminmu ne, shi malamin namu ya tsufa sosai bai da lafiya, Allah ya ƙara mishi lafiya. Suke suna magana da wani abokinsu, kawai sai suka yana ce ma almajiran shi sun zo karatu suke ko kun makara ba ku da rabo ne faru malam? Yake yanzu muka ga mutum da abinci da ni da annabi da mala'ika Jibril Isra'il da Mika'il, wai yanzu suka ga mutum da abinci tare, amma dai ku duba in kwanan ba wanke ba su kike su samu albarka. Kuma suka je suka yi rubutu aka ana neman kwano a cikin wa, wai annabi da mala'ika Jibril da Mika'il da Isra'il. Allah sai ga abun yadda ka samu musu sihiri, ba ko ba sihiri ba ne, saboda shirya kyauta ce ta Allah, shirya kyauta ce ta Allah. Sai ga an maida mutum wawa, shi kuma yana ganin kaman yana da wayo, Allah ka shirya da mu. Malaki abu na biyar, wa qala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwa Allahu fis samawati, Allah ce kuma lallai shi ne Allah wanda yake sama. Hatta an can kokuwa in yana kokuwa shi zai ba da labarin yadda ya nasara, sai ce na ɗauke shi ko sai na nuna mawa, sai ce da na ɗauke shi da na nuna ma Allah cikin sai ne kame ta da kuke kuma na ɗauke ma Allah ba. Allah ya samu gani. Malaki Qala ibn Kathir, ko daga cikin manyan malaman musulunci Abul Kida ibn Kathir Allah ya kan shiga fatta mishi, yace ittafaqa al mufassiruna ala annana la naqulu kama taqulu al jahmiyya, yace malaman addini gaba ɗaya sun ittifaqi cewa mu musulmai ba ma faɗin magana irin maganan da jahmiyya suke fara. Jahmiyya shine asalin waɗanda suka fara kirkiran wannan fikira din. Ana kiransu jahmiya ne, ana danganta su zuwa ga wanda ya kirkira abun mai suna Jaham bin Safwan. sunan shi Jaham bin Safwan. Shekir fara kirkiran wannan shi fa duk wanda ke jin ta take sa shahi Jahmiya. Shi kuma la abba ke ce kullatun dalla wata kungiya ce batacciya. Suna cewa inna Allah fi kulli makan. Ma cewa wai Allah yana ko ina. Yana ko ina. Kale ke ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Allah madaukakin sarki ya daukata ya girmama da abin da suke fada da mai girma. Allah ya kasance a cikin tashi da haka. Kale ke wa ma'ana fi samawat ay ala samawat. Cewa Allah madaukakin sarki ya daukata yana saman sama. Yace lakin Allah ma'ana da ilmihi yasma'una wa yarana wa huwa fawqa al'arsh. Yace sai dai mu musulmai abinda muke fada abinda muke fada shine Allah madaukakin sarki ilimin sa cikin ganin sa yana tare da mu amma shi Allah madaukakin sarki yana saman al'arshin sa ba abinda zamu yi da Allah bai sani ba ba abinda zamu fada da Allah bai baya ji babu abinda zamu yi da Allah baya gani Allah yana jin mu yana ganin mu yana sanar da duk abinda muke tsakawa kuma yana da iyali ta saman al'arshin sa simaliki ikatun ra'i'atun mufida ga wata ga wani labari mai ban kai kuma mai amfani a wannan labarin akwai abubuwa da yawa akwai tarfa da yawa kiban darasin da zai nuna mana na babin da muke magana akai na yadda da cewa Allah yana sama sannan akwai abubuwa da yawa عليك من واجب كل المربي أن يقصوا على الأولاد القطع النافعة والمفيدة والهادفة إذن هذا كان واجبي أن دكا من تربية دكا من تربية أنا كنت من تربية فأوى دأبا بيهي وحجب كيدا كني فما لمي ما تكرن تروى أما كرنتو manya a anguwa manya a gari kun san wannan masu tarbiyya ne shine al-murabbi saboda kowa akwai tarbiyyar da Allah ya dora mishi na wani wanda ke kasa da shi kowa gurgudan matsayin ka gurgudan nauyin da Allah ya dora maka da tarbiyyar mutane an gane ku in a gida ne uba shine jagora mataimakin shi ita ce uwa ita ce assistant kuwa ita ce assistant wani lokaci ma tana iya zama ita ce jagoran don akwai lokacin da hatta uban uwan take mishi tarbiya shi yasa masu iya magana suke cewa in namiji ya auri mace wacce ta iya tarbiya to sai ya rinka rayuwa kamar irin a samu wani sarki wanda yake ɗa guda ɗaya tilo ɗin nan sai irin gata yake da shi sarki ne amma dan shi ɗaya ne a duniya kaga yana da gata mai yawa ko in dai mace tana da talbiya to mijinta haka yake zama sai zama kamar wani sarki kamar wani dan sarki ne amma kuma shi kadai ne Allah ya ba sarkin kaga wani lokaci uwa tana iya zama ita ce ma jagoran talbiyar kaga a gida kenan sannan kuma yayi suna zama masu talbiya makannan su kaga masu talbiya ma kannan su shi yasa kaga iyaye a da wasu iyaye a yanzu kaga suna zage kolinsu suna zage damkansu suna zage karfinsu wajen dan fari su ba su tarbiyya mafi ƙololuwa manufar ita ce lokacin da ƙannai suka taso shi ya zama assistant fada shi ya zama shi kuma shi zai rinka tarbiyyar ne ƙannai shi an fahimta ko amma yanzu da kuɗi yanzu da kuɗi kaga mutum da ƙannai biyar shida amma shi ma dai da saura Allah ya sa mu gyara kuma ne kira daga cikin wajibi a duk wani mai tarbiyya ya rinka ba waɗanda yake tarbiyya na ƴaƴansa da yake tarbiyya kissoshi masu amfani masu fa'ida kuma kissoshin da suke haifar da wata manufa shi yasa iyaye da su tsatsuniya ko
yawancin tatsunoyin da tatsunoyin da ake farawa wanda a ƙarshe akwai darasi shirya za a gama an gama sai aka gayin tabbaya to mai aka amfana wannan zai ce na koyi kaza wannan zai ce na koyi kaza wannan zai ce na koyi kaza ko ba haka bane saboda akwai manufa to yana da kyau ya zama ana ba yara tarihi fiskoshi waɗanda suke da amfani malam shi ma sai ba mu wanda wata ƙissa wata hadisa da ta faru a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma duk lokacin da ake ba yara ƙissa labari ko kuma ki shirya amsa tambaya don wani zai miki tambayan da sai kin ji kaman kanki fashi wallahi sai kin ji kaman kanki zai fashi kuma duk tambayan da aka yi kuma karki ya ga yaro miki tambaya ki kwaɗe shi ki ta dallaye shi ruwa Allah kyale mutane wallahi ba zai haƙura ba sai ya tambaye wani in dai har tambayan ta fito ba zai cika haƙura ba sai ya nemi amsar tambaya kuma zai dai tambaye wani kuma wannan nan ba ki ko wata amsa zai ba shi ba kada biyan da za a yi ko takaute ne ki ba shi wani amsa da zai san gamsu ya ji ya to na gamsu yanzu fahimta ku kowa kamar wani da yake ba labarin cewa ya je da yaron shi umara suna kan dawa shi sai yaro yake baba yake na'am yanzu Allah na cikin nan kenan ya nuna kaba inda an ce ɗakin Allah ne ko yanzu Allah na ciki kenan ku lokacin irin wannan tambayar sai ma da yake to ga wani labari mai daɗi yace an mu'awiyata bin al-hakam as-sulami sahabi mu'awiya bin al-hakam as-sulami Allah ya kare shi a gare shi yake ba da labari kale ce kanat li jariyatun yace na kasance ina da wata baiwa tar'a ghanaman li wannan baiwantawa na siya ta ne a cikin kulamun da dabbobi na ganam su ne dabbobi akuyoyi awaki da sauransu tana mun kiwo nan ne kajala uhudun wal jawaniya tana mun kiwo ne a wani guri da ka kusa da dutsen uhud wani guri da ke kira al jawaniya a garin madina yake yace fa qala'tu zata yawmin wata rana na zo duba akuyoyin nawa da dabbobin nawa ina zuwa fa idha bidh-dhi'b qad dhahaba bishatin min ghanamiha ina taradda wani karke yake ya goya sauki akuya guda ɗaya ya cinye ya kashe ya ci naman ya gudu mun san karke yake ko yana nan wani dabba ya ci kare amma bai kai kurawa shine dhi'b suna kiran shi ne fok shi ne fok to ka gan shi yana kama da kare kuma yana kama da kura amma bai kai kura ƙato ba amma kuma ya fi maza ga suna kiwon shi a gida matsayin pet saboda tsaba rashin hankali ka rashin hankali ne sai ce wai an miki alluran da ba zai yi ciwo ba don alluran ta yasa ba kuma ana samun matsala sosai a kowane zaga yawa ana zaga an ce alluran ƙila ya ake da ƙididdige da kiyaye lokacin da za a sake wani alluran ba amma ya kiran makai bala'i ne ko a irin wannan sha kira azib da larabci a wasu suna ana sayar da ita kan kirki ego zai duba dabbobin nashi sai tarar da kirkete ya sanya guda ɗaya sai ran shi ya ɓaci shirin to ai ba amfanin ɗan mai kiwo yace wa ana rajulun min bani adam yace kuma ni mutum ne daga cikin banu adam wannan yayi introduction ne saboda wai kar a ga laifin shi dan yayi kushi yace kuma ni mutum ne kuma ga akuyoyin nan siyan su dai saboda kan na son su yace asafu kama ya asafun ni mutum ne daga cikin ɗan adam suna yin fushi kamar yadda duk wani ɗan adam yake yin fushi yace lakin ni taqaffaha taqatan yace da naga haka da na dunkula hannu sai da na mata wani nauyi kamar ina fada da namiji dan uwana sai wace kuma mace yace sai mata nushi yadda ke ta duka mai tsanani ake bayan ke da ketan sai kuma suna to ai mace ce kuma bai wace zai mata irin wannan dukan ita amma fushi ne ya dibe shi yake a dare wannan yake fa ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake sai na kanta ina ƙara wajen manzon Allah ya kanta ta kanta ƙara sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari da abin da faru na zo duka gobi na da wannan bai wata wa mace take kiyo sai na kanta take ce ya bun barna a guda da ko mutum ne ya rasulullahi ko ina da wani bane fushi ya jani na mata duka kamar na ina dukan namiji yace fa azzama zalika alayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai girmama al'amarin a gare ni ya nuna mun ban kyauta ba ban yi abin da ya dace ba manzon Allah ya mun fada sosai yace ban da ya gama mun fada qultu ya rasulullah yace ya rasulullah ni fadan nan da kamun ina ga kawai mutuka fala utuha da zan inta ta ba ya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun fada akan abu ko da ta wannan rabu da abun kawai kin tata da dai kawai ta zama ya ba baiwa ba amma za ta koma gare su ta koma yanzu ta zama baiwa ba kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka yin tata tuko kinkini diha sai ka kira ta sai ka zo da ita inda muhallin shari yake kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce aje a zo da ita yace da aka zo da ita fa qala laha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta gida yake mata aina Allah aina Allah yake aga ce jarabawa ce manzo Allah zai mata ko da kaida a musulunci musulunci sai da mutum yana da baiwa kafara ya bata yanci wa kafara ce ta shiga da zaman bauta kuma wannan ma bautan da take ma mai gidan ta bautan shirka da ta ce bai ayyan ta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aina Allah ina Allah yake قالت تكي في السماء تكي الله ينا سماء هذا أمسا نتباشك تكي في السماء الله ينا سماء قالت تمنى الله صلى الله عليه وسلم من أنا توني وعي قالت تكي أنت رسول الله أي من ذن الله تكي جرباه تمنى الله صلى الله عليه وسلم تكي ما معاوية بن الحكم يكي أعتقها فإنها مؤمنة yace ka yanta ta yanzu na yi cewa mu'mina ce tana da imani yanzu kaga daga cikin darussan da ke cikin wannan kissa da wannan sahabi ya bamu kaga akwai fa'idoji masu yawa ita ga malam zai bamu ya faɗa mana wasu daga cikin fa'idojin daga cikin fa'idan na farko yana nuna mana kar mu rinka biye ma fushi kar mu rinka biye ma fushi ba duk lokacin da mutum yayi fushi shikenan kawai zai duk abin da mutum yayi a cikin fushi in yayi abu dari 80 sai ya zo ya da ya ci yace Allah madaukake sarki daga cikin tufofin wadanda Allah yake in aljanna ne akwai alqabimin alghay masu haɗe fushi kun sun yi fushi za su haɗe ne yake nufi da haɗe fushi mana ba za su bi umarnin da fushin yake ba ko yanzu lokacin da mutum ya yi fushi akwai umarnin da fushin yake ba shi in akan wani ne lokacin da mutum ya fara fushin zai fara ce mishi zage shi ko sake ne zan zage shi in ka yi zagen ka zai ce wannan bai mishi zafi ba kin tuna ai yana da matsala kaza zage shi da wannan matsala in kin zage ma ce kai wallahi bai miki zafi ba sai maman ki ta taba yin abu kaza ko ha gaba ne kaga ji kamar ana ce kai ne zuciyarka yana halarto maka da abubuwa da yawa in kai ko ce mare ki kawai yar yana miki wayo ne mare ki kawai sai abin da zai faru ya faru to wannan abubuwan da kike yake ce ayi shine Allah madaukakin sarki yace kar mu rinka jiye musu shi yasa wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kigo dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi wasiya yace ya sallallahu alaihi wasallam na zo ne kamun wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi la taghab sai kai fushi yace naji ka kara min wani manzo Allah ta kai mai sai mishi yace la taghab sai kai fushi mana a matsayin shi na mutum ba hana shi ko kai fushi bane kada amma kai yayi aiki da umarnin da kushin yake ba shi a lokacin da yake cikin kushi a musulunce ko da mutum misali alƙali ne a kotu ana shari'a mazalla sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutum alƙali ya fusata to yayi adjoining case sai adjoining case kar yayi hukunci a lokacin da yake take cikin kushi saboda zai iya yin kuskure zai iya yin hukuncin ba abin da ya kamata ya yi ba daga ba kuma ya rinka a ya sani wanda abu na farko shi ne abu na biyu hadisin ke nuna mana yana nuna mana mahimmancin yi ma mutane uzuri in mutum ya saba yin aikin alkhairi to kar ya zama daga lokacin da ya yi aikin da ba na dare ba kawai sai a manta da duka alkhairin baya sadai ya tana kiwon dabbobin ai ba ya tsara ba kuma duk wancan kwanakin ka samu kirkece ya ci masa yau kuma kai ka san ma kirkece kuma ya fi karfin ta kuma shi kirkece ai mabarnacin dabba ne ko da shi kirkece in zai yi farauta shi ba kamar sauran dabbobi ba ne da suke farauta kura da zaki da damisa sauran sun za su yi farauta suna farautar dabba ɗaya ne in suka ci wasu ƙoshi wata kwanciki ne wani amma shi kirkece ba haka yake ba shi in dabba sun kai ɗari zai ta kashewa ne shi tunanin shi guda ɗayan ya ci ba zai kashe iya abin da iya kashewa kafin sauran su gudu kuma zai iya cinye guda ɗaya sai zama sauran an riga an yi ɓarnan su kawai shi haka yake har shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta malami wanda ya zama ba Allah ya nufata da karantarwansa ba ya zama duniya yake so da karantarwansa Allah sallallahu alaihi wasallam karnan shi kaman karnan kirkece ne ya ma fi kirkece karna to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta irin to duk irin karnan kirkece yake yin nan to shi wannan malamin da shi duniya yake rima da karantarwan shi karnan shi ya fi karnan wannan kirkece to da kirkece ma karnan shi ne to kada ya zama mutum ya kuskure shikenan a manta da duka da khairansa ko a mishi hukunci da wannan kuskuren da yanzu wanda inda a lokacin za a ce to lissafe kurakurai goma da alkhairai goma mutum kila ba zai iya lissafe kurakurai goma kuma zai iya lissafe alkhairan sama da ashirin kamar yadda malam Aminu Ibrahim Bara hasibahu Allah ta'ala yake ba da labarin wata mata ta zo tsakanin shi cewa ita kawai ta zo ne a raba auren su da mijin ya ta ce kawai a raba auren ita auren da ba ta so sai ta zauna ta huta aka dan ɗauki lokaci ya sa aka basa ruwa ta sha ta numfasa kike ne mijin yake miki kike ina so ki faɗa mun abubuwan da ya miki ya sa kike so a raba auren guda biyar kuma na farko yake ɗa ta faɗi da biyu yake biyu ina shiru ke nazari sai ta faɗi na uku yake amma bai ba matsala ba ce amma yake na kirga na ce uku kike a nan aka sha to kuma ki faɗa bin abubuwan da miki na alkhairi kafin ukun nan ya faɗi ɗaya biyu uku huɗu ya ta ki faɗan na biyar ki a ki faɗa ko ki ta rinka tuna mata biyar miki kaza ta ce yana yi ta ce to biyar biyar miki kaza ina yi sai ce to shida ya ce suna zaune shirya kirga mata goma sha biyar ya ce a tsaya haka ya ce yanzu ki aura yanzu kin yadda ki miki hukunci a kan abubuwa uku ya ringaye abubuwa goma sha biyar shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma maza wa'azi ya ce kada ka ƙi ka muzanta iyalinka saboda wani kuskure da ta maka ya ce in yau ta ɓata maka ai jiya ta faranta maka ta ɓata maka da aka yau sai biya bakin farantawan mai jiya an fahimta ku kaga sai zama one one to yanzu aka ƙara wani tukun sai a wannan annabi sallallahu alaihi wasallama wato in Allah ya rinka zama a gidan aure irin zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da yanda ya kusa sahabbansa za a dade ba ja aure ya mutu ba za a dade ba ja aure ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanin lokacin da matan suke fushi da shi amma kuma baya fushi don sun yi fushi da shi shi ne yake faɗa mana na Aisha yace ni fa na san in kina fushi da ni ina sani in kina farin ciki ina sani kace ya kace ganewa yace in kina cikin walwala gani ba ta fushi in zaki ranzuwa kina ce na rantsa ubangijin annabi Muhammad yace haka ke fara yace amma kina fushi sai kike na rantsa ubangijin Kaaba suna nawa ba zaki fada ba yace kaga ya san ana fushin amma ko ba zai nuna kai so ta matsi za ta huce wani lokaci kuma ya lallace su ya ba su hakuri mun je wani kauye wazi sai sai kafin Ramadan da muka je wani kauye wazi mun fara mata sun tara mata duka muka musu wazi wani kauye ne mai nisan tsaya Allah sai muka je muka dawo a cikin musu muka sake kudi kusan 20 wajen gyaran shi Allah kuwa da muka shiga kauye wanda muka je tare ba wanda muka wazi sai da jira asabar da shi muka je da kuka ma shi ya kalle ni sai ya fashi da dariya yace me ya faru ina so sai runa mu ake gaba dai nayi futu futu ne ko ina yace shi da farko ya dauka nayi lalli ne a je mu ake duk kurani mun fara mata wa'azi da safe karfe 10 muka yi wa'azi har zuwa 12 su ba su koma a tashi ba sai dole a tashi muka huta da muka yi musu wa'azi a cikin tsaye da suke sai suka kawo mana karan mazajen su to da cikin wa'azin sai muka musu wa'azi akan mazajen su sai kuma suka su karan mazajen su kuma maza bayan an yi sallar azhar su kuma aka musu wa'azi sai nake isa musu da sakon matan su amma systematically ban nuna musu cewa a cikin wa'azin ne ko na ja wani hadisi ko sai na shiga da magana a kai karki sai su maka saukara amma fortunately karan da suka kawo mun yi address din shi da kuntatin abin da nake fada musu shi take musu yanzu a cikin ku gaba ɗaya mazan nan tsakani da Allah tsakani da Allah duk wanda ya san ya taba gane ya ma matan shi yafi kuma yake mata tsaya hakuri daga hannu daga ba ne daga hannu ba wanda ya taba ce matan shi tsaya hakuri shi ya san nace ah amma kai kana so in maka lafi a ce ne ai hakuri amma kai ba za ka tsaya hakuri ba ka zama azzalimi kai mugu ne azzalimi ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya lafi ba ma ku amma yana bada hakuri akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai ta da Safiya tana kuka Allah ya kare ta a gare ta yace sun samu sabani ne da nana haffa idan ana haka ta bi fushi sai ta zage Safiya take mata ki kan yar Yahudawa to da ita Safiya kalilan Yahudawa ne zalla kullaka ta shi kai ga Safiya tana ta kuka sai me faru sai haka ta samu wai ni yar Yahudawa ne sai manzo Allah ya ce ba to shine na kuka to ki hakuri mana sai dan an ce miki kai yar Yahudawa ba ki gode ba babanki annabi Musa kawunki annabi Haruna mijinki annabi Muhammad take kaji kamar an tira kukan aranta take manzo Allah yana fada kuma yana share mata hawaye kina ce muka cikin kuwa take share mata shi hawaye sai haka kaga da ana wannan su matan suna yi mazan ma suna yi to baka da ka ji matsala ba amma duka shi namiji boss mace ita ma akwai level din da take ita ma cikin man kai dai yanzu ita ma compote ne sai ita ma zo su akwai level din da mace in ta kai ko ba ta bada hakuri in ta har mijinta ba mai bada hakuri ba ne akwai shekarun da ta kai ta ma sai ta bushe in ya fi zai shiga da kai zai ma sauko ai ko zai ta share shi ko ta ciwa da arganta in ta ga dama yana fushin kuma ta mishi habai ta ma da yaran shi yana mai wai tana mai yara waka kuma da shi kike yi zage shi amma tana zagin yara zan ci kaza kaza ka amma da shi yake yi da shi yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci in fushin in ya ga gidan is not conducive sai fita dama gidan ba naka bane ba na kwamu bane yana cikin wa'azin da Imam Ramadan Yusuf Allah ya ji kanshi gafarta mishi ranan da muka aure wa'azin da mun kenan yace ka gani ba kin gida ya rikice ba ba gidan ka bane yace ko ma laifi eh ba gidan ka bane lokacin da kin ya rikice ka tabbatar musu ba gidan ka bane ka fita ka tafi gidan ka kaje masallaci kaje ka zauna ka huta ajin ka da za a huce Allah ya sa mu riyani kaga wannan hadisin yana nuna mana kar mutum ya manta da alkhairin mutum saboda wani kuskure da ya masa sa'annan yana nuna mana cewa in Allah madaukakin sarki ya sa wani a karkashin ka ba dalili bane zaka iya maltreated shi daga gada ma kuma yana da limit kuma yana da limit wannan yana cikin abin da in ka fara mutum na kashi da ke samu kashi daya wanda ke ciya yi wannan mutum ya fushi ko da dan shi ne zai duke shi zai mishi duka ba adadi zai yi kaza yayi kaza ko lokacin ma zaga musamman mata ma daga ita kanta sai ta yi targade garin dukan yaro kiyaye mu sarki kin duke shi yara ma sai ta kin duke shi yara ma sai zamanto akwai mu zamanto muna kula da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisi inda yake cikin Sahih Bukhari shi dai halatta ba mutum in yayi laifi ko da yaron ka ne ko dalibin ka bai halatta ka mishi goya la sun goma ba shi halatta ba yace baya halatta amma mutum bola la sama da goma sai dai in yayi abu da shari'a ce ta bola da za a mishi ba kama duk laifin da yaro yayi duk fushinki kai mishi bola la sau in kin gama fushi kenan ki tsaya goma ki Allah ya soka annabi ya kwace ka hayat kenan hayat kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karka dukan da zai ji rauni karka dukan da zai ji rauni karka je ma musu rauni garin duka je ka tashi jinya ana buya da soda da dabi ne ba saboda mugunta ba shari'a ta yi limit sai limit to kaga wannan zai nuna mana cewa ashe yawancin laifufukan da ake mana da kamata mu yi wula saboda uku hudu ba kenan sai wannan Allah ce in ku an kore ka kenan goma in an kore ka kenan goma to dole mu kiyaye wannan saboda akwai haƙƙi akan mu sannan abu na tsara nuna mana cewa shine in an kai maka ƙaran laifi kar kai hukunci sai ka ji tabbata haƙƙi kaga duk da shi ne sai kawo karan kai sai shi ne laifi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an kira ta ita ma sai an kira ta ita ma amma kaga muna da wannan matsalar in ma mutum ya zo ya ce gobe sai ce to wani zai maka ƙarya ne a ba sai zai yi ƙarya ba amma dan adam yana da san kanshi dabi'a ce ta dan adam yana da san kanshi zai yi fahimta gaskiya amma ya koye wani abu daga cikin gaskiyar san cin ila in ya faɗa shi ne da laifi ke wannan kurkin shine da laifi wanda za a je hutu wani yaro ya zo ya ci tsara shi malamin shi ce to kai hakuri tafi sai ce me yasa baka ce cewa ai shi yaro kullum in ka ga ya kai tsara ko shine ko tsara shine da laifi shi sai ya nemi fa'a kan da ke shi sai kai tsara yace dai kira shi aka kira kuma sai ta fata haka ne sai amma ne sai kuma shi abin da ya ma wanda kuma ya ga abin da wanda ya miki amma kuma shi sai ne sai kawo kara amma no matter what ku zo mana abin da ake cewa fair hearing ko ka ba mutum dama ka ba mutum dama akwai wata dabi'a da wasu suke da shi a gidaje to ya ba ga in mace ne mata ta kawo kara a gidan aurenta sai a ce wai mu a gidan nan ba ida mata da miji a musu shari'a wannan ba musulunci bane ba musulunci bane sai ta ce wani aka ije su wai za ta rena shi a'a a musulunci irin ta ba zaman da ake ba za ba ne na addini a musulunci akwai wanda suke da wannan ɗabi'an da yawa ko wai in ta ko gara shi ko ta ce ka ta wata magana kai hakuri ko ta dai wa ba ta hakuri wannan wannan ba musulunci bane kuskure ta kau kara a turare ta kira shi a tattauna a jiji a shine matsalan kan abin da za a magance ka magance abin da za a dauki a dauki lokaci amma a tsarin tsarin shara Allah madaukakin sarki ya samu daki wannan shine insha Allah ta'ala Allah ya samu gobe sai mu karanta abin da malam ya kawo na fawaid daga cikin wannan hadisin abin da muka fara yi dai Allah ya ba mu lada akai kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akwai tambayoyi da yawa shi Qur'ani na din nan tambayan jiya da muka rage akwai ragowan tambayan jiya ko ce tambayoyin jiya shi za mu fara da Allah a bada kudin marayun nan a bada shi gidowa da Allah
Allah wani kusarwa da yawa. Allah ba da ikon taimakawa. Don mabukatan karuwa suke in muka ga abubuwan da suke faruwa, ruwa ma marayu ba har masu gudun hijira. An mun ga a Ramadan inda wasu garuruwa suna ta barin garinsu saboda rashin tsaro. Wani ya ba ni tausayi wallahi. Bayan ya gama tattara kayan shi ya sa a mota ya ɗauki hoton gari. Yace kwanan ne ya shiga gidan ya kashe kudin miliyan 25 amma yanzu zai bari. Wanda ya kan yaushe zai dawo. Domin da muke zaune a cikin gidajenmu, ko mai kike da shi, ko mai ƙanƙantar shi bayar. Kuma sun fara shigowa wurarenmu nan. Ko za a ga su a primary school nan suke kwana, wasu a ɗango da sauransu. Wani gini ya ɗanyi rufin da ya ƙarasa ba su roƙa su dinga zama a gurin. Wanda ƙila in da a garinsu ne shi zai ba wasu irin wannan guda 5 guda 10. Allah ya kawo mana mafita. Wannan a cikin tattalin da muka rage jiya, ko jiya Alhamis ko, ya ce wai idan mace za ta yi sallah dole ne ta sanya safa a ƙafa. Ba sa safa ba ne ya zama dole, rufe ƙafa ne ya zama dole. Ba abin da za a amfani shi a rufe ƙafa. Wajibi ne in mace za ta yi sallah ta rufe ƙafafunta, ta rufe ya zama ta ko ta yi suke da diga-digan ƙafafu ba zai bayyana ba. Wajen maluma da yawa ma sun ce sallah da diga-digan ƙafafu suna bayyana ba ta da sallah. Ba ta da sallah. An gane ku, suna ka kawai safa ba ne abin da ake bukata shi ne bidigin ƙafan ya zama ya ne ya rufe. Wani za ka kuma wasu matan suna yin reverse ne. Sai ga mace ta fita ta kana tsabi amma kafa a buɗe. Kuma a shari'an Allah ku ta kirita kafa da kirita fuska. Wanda kirita kafa da kirita ne? Amma sai ta sa na kabi amma kuma kafa an tawo mashin masun daga shara ba da har kafa a buɗe kuma ya tsaka na kabi. Kaga an yi ba yi ba kenan. An yi ba yi ba. Sai haka ba wai sports bane amma abin da ke buƙata kafa ya zama a rufe. Umar, yaran zama ku ji ku sanna. Tambayinta na gaba take cewa mutum yana azumi sai ya yi sallar asubahi amma da ƙarfe 7 na safe, yaya azuminsa take? Azuminsa ya danganta da ya yi sallar asubahi a ƙarfe 7. Inda gangan ya ƙi tashi ko ya yi bacci da gangan, akwai bacci da gangan, akwai ƙin tashi da gangan. Wani da gangan ƙarfe 5 ko 5 da minti 20 ko wani abu sai ya kwanta bacci. Kana san dole a samu matsala a yi, musamman wanda bai saba tashi. Sannan ko ba wanda zai tashi ya sallar asuba ƙarfe 7 sai da dama bai saba yin sallar asuba a kan lokaci. Akwai abin da in ka saba, jikinka zai yi abin nan maka. Amma in ka lura ne wanda shari'a ta yi da shi babu laifi sallar sanannen kuma azumin sanannen. Haka ma in ka gangan ne ya yi sallar asuba su kai azumin sanannen amma ladan azumin sa yake raguwa. Zama zurbinsa na yin sallah a kan lokaci daban, hukuncin kuma azuminsa daban. Allahu a'lam. Sai tambayinta take cewa shin ya halatta yin sallah da gyale? Ita kanta ta rufe tambayar nasu ta ba ta amsa. Ai ta baka da amsa ko? Kawai da ba yadda za a yi a faɗa miki, an faɗa miki tsarin da hatta jigadagin ƙafan ke zama a rufe. To na maganan kuma ayyale ma bai taso ba kenan. Abinda ake bukata mace za ta yi sallah ba sallah kaɗai ba. Duk wani abu da zai haɗa ta mu'amala da wadda ba muharraminta ba. Bana so duk wani abu wanda sunan shi ado, wanda a ɗabi'ance yana cause attraction, to ba so a same shi tare da ita. So toshe fitina ko so toshe fitina to haka kuma sallah. Haka ne ta sa tufafi, abin da ake bukata sa tufafi wanda
jikinta bai bayyana ba ɗaya kenan, sannan kuma shayin jikinta ma ba zai bayyana ba. Sai da yiwa ba hijabi irin wannan safa ba, kila ta sa irin hijabin mutanen Philippines ɗin nan ko za ta sa bayan sun sa kaya, wanda kuma mutanen mu nan wasu suna ajizin ɗin shi, shi sai sun sa kaya tukun sai a ɗauko shi kuma wannan ƙatan rigan shi kuma sai a sa, shi kuma za a ga an sa shi ya rufe har ya tafi har ƙasa, tukun sai a ɗauki wancan kuma sai a sa wanda zai rufe zuwa ina, zuwa ƙirji, sai kuma shi ne a matsayin tufafin sai a sa abu daidai nan kuma sai a ce za a yi sallah. A'a, shi wancan da muka sa sunan shi dogon riga, shi wancan da suke sa su yi sallah shi hukunci da aka sa ba a sa shi ana sa shi ne a kan wani tufafi. To kuma da shedan yake cikin harkan sai shedan kuma sai kirkiro mana namu afkabir sun shi kuma na tsaya. Ha? Da shedan ya zama tela kenan. Amma kafin shedan ya koyi ɗinki ba wannan. To dole a kiyaye, to haka ba haka sai dai a dole sai ya ga irin wannan. Inda za ki ya irin wannan kai sai jin babu laifi. Ka ga in suka sa ba za ka ga wani shafi jikin su ba da dukin kirjin su ba, ka ga shi da kauri da komai. Ko babu ado a tare da shi. Wannan shi ne tufafin da ya zama wajibi ga mace musulma. Wannan take cewa an ce wai duk wata dabba da Allah maɗaukakin sarki ya halitta, to duk cutarwansa to ba za a rasa amfani da yake da shi ba. Ba wai dabba ba, duk abin da Allah ya halitta yana da amfani. Sai amfanin ne ba dole ne mu hankalinmu ya kai zuwa ga amfanin. Wani abu muna iya gane amfanin, wani abu ba ma gane amfanin. Amma ko shakoro yana da amfani, ko bai da amfani, inda zai da amfani to yanzu in ka babu shakoro mai sai da maganin malaria zai ci abinci, mai sai da fiya zai ci abinci da shelter, ba amfani ba ne, amfani ne shi a inda abinci ce shi kenan, inda abinci kuma ke ma zai miki amfani, ke ma sai yana miki amfani. Lokacin da zai cutar da ƴaƴanki sai kika yi hanyar da za a bi kasu cutu kin samu lada, shi ma miki amfani, shi ma miki amfani duk da cewa yanzu sauro ana samun shi ne a ƙasashen da basu ci gaba ba, a yanzu ana samun sauro ne a ƙasashen da basu ci gaba ba, amma akwai ƙasashen da basu wanda tun da aka haife shi sai ne ga sauro a takarda. Ila ya je koyin karatu zai gani a takarda. Akwai wani abokinmu da ya tafi Maskwas wata ƙasa, suka zo hutu a ce malaria ya kama shi, da ya koma hutu ya kwanta rashin lafiya, aka yi da diagnosis ɗin shi aka gane malaria ne ke damun shi, kuma aka keɓance shi aka mishi quarantine inda ga san me da COVID-19, saboda ba su da ciwon ba su ma da maganin ciwon. Da ƙarshe daga Najeriya ne aka sai maganin malaria, aka yi kuɗin jirgin maganin malaria zuwa ƙasar. Akwai ƙasashen da in nan Najeriya zai karanta likitanci ya dawo ya sake wani kwas na shekara biyu ko ƙasashen su da su ba su da shi ba labarin shi, mutum kuma ya tashi da taɓa ji ba, da taɓa ji ba. Ko ma za mu iya yi kawai dai yanayin ƙasar ne, sai dai la haula wala quwwata illa billah. Kuma ka duk abin da Allah ya halitta yana da amfani. Ake cewa wai ta kwanta ne a kan dadduman sallah ko ta yi ayon, sai aka ce mata babu kyau. Shin da gaske ne abin da ana ji kyau? Abin da ana yi? Kwanta da duma ke bacci? Shi da ke kwana a masallaci? Ya? Abu matsala sai dai kila hana ki ayar ne saboda kar ki kona gashin darduma. Sai na ƙarshe take cewa ka tashi cikin dare kai na kila, amma yanzu tana kallon time amma ba ta iya tashi, ya za ta yi? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani ya masa irin wannan tambayar. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa zunuban shi ne yake danne shi, zunubai shi ne yake danne shi kike ga ba ka iya tashi ki kiyamul layli ba ka san ki tashi ba ka iya tashi to zunubai shi ne yake danne shi kike ki analysis ki zauna ki lissafi abin da kike mara kyau ki rinka ragewa kina roƙon Allah ya karfa ku ne ka gatar da ki to zaki samu dama ki rinka tashi kina kiyamul layli saboda sai ma kike duba kafin ki fara ki daina kiyamul laylin menene wanda ta baki na laifi yanzu kike yi to wannan yana daga cikin sirriyan da Allah madaukakin sarki baya baki daman ki tashi ki kiyamul layli wannan take assalamu alaikum mallan idan an idan da sallan walha me ake faɗa kai na mutun ya idan da sallan walha yana sallamewa abun da zai ce shine rabbi salli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi salli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim kana zai fada so ɗin shine abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sakacin addu'an da ake kenan bayan an gama sallan walha rabbi salli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sai ta maimaitawa har sau 100 shi ya gama sai ya ga hannu ya roki Allah bukatunsa insha Allah kana take cewa akwai yarinya ce a gidansu da koda tana al'ada in ana sallah su tarin cikin sallah abinta wai kawai wai saboda ba ta so a san tana al'ada amma ita ta kuma sallah take yi ba to ya matsayin wannan wannan yana samun asali ne a wani abu da wasu sosaiti suke da shi wanda za ka ga suna nuna wa mata kaman al'ada wata tsaka ce akwai da suke da wannan tunanin kuma halitta ce kuma yana daga cikin abin da ke nuna cewa mace ta cika duka bata al'ada ta da na kasu tana da rashin lafiya har yanzu a duniya akwai kasashe da in mace tana al'ada ma tana zama kamar wata dodo ne ake mai da ita na fa kasar a India akwai masu wannan tabi'an har yau a kasar Pakistan akwai masu irin wannan tabi'an har yau ka ga an yi gida haka to kuma za a yi wasu buka a bayan gida ta baya daga lokacin da mace ta fara al'ada za ta fita a cikin mutane a wannan duka ba abin ba wanda zai wata mu'amala da ita ko duk ba in har ta taɓa kanta to za ta kashe dabban to da sabon ke da wannan halin duk abin da ta taɓa zai rasa albarka an gane ku so akwai irin waɗannan burkushin jahiliyyan to akwai shi a cikin waɗanda su ma musulmai za ga suna kyaman to kila tana gudun irin wannan ne amma ga ta kuskure ne kan cewa ba wanda take ba ba daidai ba sai masallacin idi annabi sallallahu alaihi wasallam har mata masu haila su bi amma yace ne su zauna a gefe zauna a gefe kaje na maka cewa wai abun kunya bane ba kaskanci bane kuma a gan su da kuma innan su ba za su yi sallah ba wai innan su ne za su yi sallah ko a idi ba da su shiga tsakanin sahu ba ana wala so a hada su a hada sahu saka tafina wannan kuskure ne a na ƙarshe take cewa a azumin da gabata ta bata Qur'ani izu 30 yanzu ta wuce shi Allah ya ba da lada Allah ya sa har da ya zauna in an tashi sai a zo a ƙarfa wannan take cewa na ga wannan tambayar na yara ne wai duk wanda ke yi sai bismillah ba lokacin da zai sha ruwa menene zai faru da shi abin da zai faru da shi abubuwa ne da yawa na farko zai rika albarkar ruwan na biyu kuma zai sha ruwan tare da shekan ka ga abu biyu kenan a haɗe wa yana ce na yara ne ka ji a can ana cikin jiku saka mutum zai zama ruwan ba shi da albarka ba ruwa ba har da abinci da sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in samu ci abinci muna cin abinci amma ba ma koshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai to akwai dalili da Allah ba ku yin bismillah kuma za ku ci abinci kowa na cin nashi shi kadai yake ku ka ku koshi ku rinka yin bismillah kuma ku ci tare sai zama kowa da jage ki cin nashi kuma ga wannan tarbiyyar shine haka ta da mu akai amma mu an birni sai muka kita da yaran mu akai wai mu yan birni kowa da kwanan shi ko kuma da ba haka bane kuma ko ku goma ne kun fa mutum dai sai kun jira shi sai kun jira shi kuma an sa shi aiki ne za ku jira shi sai kun ci ka ta fare sai dai ka jira sai ka jira kuma yana da amfani da yawa yana ƙara sa kaunan juna da son juna da iya tolerating juna sai hal kowa da dabi'ar shi kowa da yanayin cin abincin shi wannan zai bata ma wannan rai wannan zai bata ma wannan amma za ku yi tolerating juna sura ta yana da matukar amfani yana da kyau iyaye su hawo da wannan amma kuma illar ita ce ko ku yar ne za ku ta abinci in mutum ɗaya da ya ji sirri ba yana ja muku matsala sallallahu alaihi wasallam wata za su aiki da abinci ko da shi ya kai cikin tare da sahabbansa hannu ɗaya su sa hannu tare an zo da abinci za a ci sai wani ya zo da sauri yana zuwa kawai sai miƙa hannu zai sa kwanan abincin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama hannun shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shedan ne ya turo shi sai mana albarkan abinci kaga su za su yi sallah amma shi kuma da yazo da yene ba sai manzo Allah sai shedan ne ya turo shi kaga ku kuma za ku ci kaga wani da yene suna kama hannun shi kai yi bismillah shi kuma kar girman sai yace bazan yi ba a sau lokaci ana haka in ya ce da zan yi maku tashi na ce ci ba bismillah ko ku tuna ku da me da bismillah Allah ya sa mu gani wannan ta ce na yi bayani akan mu rinka bin kiran sallah to malam duk kiran sallah za ka ji ko an kai sau ɗaya shi ke nan ba sau ɗaya za ka yi ba ai lada kake nema in an fara kiran sallah ka fara bi ko in kana kan wannan wani masallaci su fara kiran sallah to ba za ka saurare su za ka ji wani da take bi sai ka gama kuma an jima sai wani yake kira kuma ya halatta shi ma sai ka sake amma na farkon shine kai na wajibi an gane ku sai ka kai kan mu tsaya a guda da in masallatai goma ka zagaye da gidanmu kuma kowa na kiran sallah lokaci daban-daban kowanne mu bi kowanne mai addu'a da yake yi neman albarka ne kuma neman lada ne kuma alkhairin zai koma ne zuwa gare mu kan da yake cewa wanda ta yi kitchen attachment sai azumin zai karbu azumin ta zai karbu zunubin laifin ta daban azumin ta daban kuma sunan ta da laifi amma azumin ta daban azumin ta insha Allah zai karbu ke ta yadda ya ce wannan take cewa wai an ce ba kiran sallah ake jira a sharuwa ba in kuma rana ce take za a sharuwa eh haka ne kamar ki ka san me ne ake gane rana ce kasa don ba kowane lokacin da baka ga rana bane yake nuna cewa rana ta yi ne sai yawa gine-gine a wannan gudun kare yana faruwa ai ki kawo gidan sama kuma sai ga rana nan dau amma kai kana kasa ba ka ganin komai ki kawo gidan sama ga har kila yana reflection din shi an gane ku so shi ladan yana kiran sallah ne ba lokacin da ya tabbatar da cewa ranar yayi ne ya sauka saka sauka rana shi ke sa a sha ruwa amma ga wanda ya san ya iya tantance ranar ya sauka ko bai sauka ba a wannan zamanin kuma akwai hanyoyi da yawa ana iya kiddaro a iya gane lokaci kaza rana yake ne yake sauka san kina gurin jama'a babu kiran sallah za ki dogaro da wannan camp an gane ku za ki dogaro da wannan camp daga cikin application in the camp is global a wannan zamanin da malamai suka tantance akwai muslim pro application ne da ana kamun shi a play store muslim pro da lokutan sallah ko wata sallah ba magariba kadai ba da lokutan sallah da kwanan wata har ma an kika je gurin da kika gane ina ne gabas ba in kika bude kika ije zai nuna miki ina ne in ta akwai network a gurin in ta akwai network zai nuna miki ina ne gaba ciki insha Allah ta'ala wannan take cewa mallam an ce in mutum yayi amai azumin shi ya kare a azumin mutum yana karewa ne in yayi amai in ya zama shi ya kirkiro aman kuma mutum ya kwakuro amai da gangan yayi azumin shi ya lalace amma in aman ne ya kisgo shi ya tado mishi ba shi ya kirkira ba babu abin da yake mi azumin shi ko yanzu wani abu ne wanda bai da iko a kai wani abu ne din da bai da iko ko wanda ke kirkiran amai akwai wanda ma shi shi ya zama ma ado yanzu kuma kan zama ta amai shi ka sai ko wallahi zai kuma zai yi sosai yi sosai Allah ya samu dace kai wannan kike cewa akwai wasu mutanen da kafin su yi sallah bayan su kabbara sai su rinka kan wani abu in an yi kabbara an yi takbiratul ihram akwai addu'a da ake yi da ake addu'an buɗe sallah amma babu wata addu'a da ake kafin kabbaran harama ka ga wasu sun zo masallaci lokacin da ladan ya gama ikrama sai su ɗaga hannu wasu na addu'a an gane ku wannan kuskure ne wannan kuskure ne an gane ku wasu kuma ba addu'a suke yi ba sai suna kulla niyya ne shi ma kuskure ne shi ma kuskure ne niyya ai kuskure ne a zuciya ko ba furtawa ba furtawa ake yi amma bayan an yi kabbaran harama to kafin mutum ya fara fatiha akwai addu'o'i annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa kowanne mutum ya ga dama zai dauka akwai a cikin sunnul muslim akwai a cikin sifatul salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ake kiransu addu'an buɗe sallah ka mutum yayi kuma sai fara karatun fatiha wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wanda zai cewa mai hukuncin wanda yake sallah sai manta da yi tahiyya ba sai daga baya tuna ko ya zai yi kuma mutum yayi sallah sai manta da yi tahiyya ba sai ya tuna a lokacin da ya tuna zai dawo yayi kabbara ya zauna zaman tahiyyan an gane ku sai zauna zaman tahiyya sai yayi tahiyyan sai ya sallame an gane ku in ya zama bai tahiyya ba kuma bai yi zaman tahiyyan ba amma misali ya zauna kuma ya sallama tahiyyan ne kadai ya manta to zai zauna ne kawai sai sigara guda biyu sai ya sallame amma bai yi tahiyya ba kuma bai yi sallama ba to zai zauna a gurin ya take yin tahiyya sai ya sallama sai kuma ya sujjada guda biyu a matsayin baki an gane ku amma in tahiyyan ne kadai to zai zauna ne kawai ya sujjada kadai sai ya sallame wannan shine abun da mutum zai sai wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina matsayin azumin wacce kullum za a tada ta da wuri domin yin sahur amma ba za ta fara cin abinci ba sai wuraren 5 da minti 25 5 da minti 28 da uzurin cewa ai mutum za iya cin abinci har in ana kiran sallah ko bayan haka wannan girgire ce da take yi da azuminta cewa da aka yi mutum yana iya cin abinci ko da ana kiran sallah haka ne amma wane shine wanda ya makara da gangan ba ko ma wanda ya tashi ma bai ma san lokaci ba ko ya farka kenan bai san lokaci ba kuma yana ganin kamar tsoron lokaci a gaggauce da hanzari sai ya dauki abinci yana fara ci sai ji malauci ya fara kiran sallah sai ce malauci yana gama lafiya amma mun muna kan to sai ci tuku shine yake magana amma ba wanda ko wanda da gangan ya jinkirta har zuwa wannan lokacin ko ta ba zai ci abinci ba in kuma ya fara ci aka kira sallah dole ya fara kuma sai bai sha ruwa ba shi kira sai zai azumi in ya sha ruwa ma bayan ya ji kiran sallah sai da azumi sai da azumi ko da shi wannan danganci ne yana da lokaci yana da wanda za su tashe shi kuma yana iya tashi sai ya ki wannan danganci ne in har ta ci gaba da cin abincin har aka kira Allah ta ci gaba da shi to gaskiya ba ta da azumi na waɗannan kwanakin kuma tana da hukuncin ta ci azumi da gangan wanda kuma ya ci azumi da gangan laifin shi ba karamin laifi bane saboda ko azumi 1000 ba zai biya bashin wannan azumi sai ta tuba ne ta yi tijjari ya ta tsaya ya ta tsaya in Allah ya ga dama kafin ya mutu ya ce mishi to in kuma Allah ya ga dama ya rike shi har ya je lahira ya hukunta shi shi dai ya shiga uku kawai in short ya shiga uku kura ka mu kiyaye wannan wannan ta girgire take yi da ibadanta Allah madaukakin sarki ya sa mun gane Allah madaukakin sarki ya dace da mu ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد نسأل الشكر بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منا توصلي إلى سورة أنت شاء ودسفك أنت مدعوك شاء يا الله قامنا زمن لا شيء وأنك قاتم من أمرك يا الله كذونا لك قسم لا شيء يا الله وحن لا في تنتنون في أبوان يشاهد يا الله قاموس مفتا ya Allah ka musu mafita waɗanda su ne fitinannun ya Allah bayin ka ne sun su ji ƙarfin ba su ji ƙarfin ka ba ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka aiko musu da bala'i da cikin da ka ga dama ya Allah ya Allah ka saukar da hukuncin ka akan su bisa haƙƙin waɗanda suka zalunta ya Allah duk waɗanda kuma suke da dama da iko na yadda za a magance matsalan baki ya Allah ka san su ya Allah kai mana maganin su Allah dukka hutashe mu da su ya Allah ya Allah duka hutashe mu da su ya Allah mutum ya shafe mu wa Allah madaukakin sarki ka ba su ya shafe mu dangogin mu da abokai da ya shafe Allah ka ba su mafita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya Allah jarabawa da muka tashi da shi da satan nan da rigima da yaki tsakanin kasan Iran da kasan Amerika da Isra'ila Allah ka ba Iran nasara a kansu to su ba suna fada da shi'a bane suna fada da musulmai ne dole mu yi addu'a Allah ya ba mu nasara a kansu Allah wannan taron dangi Allah ka yi ka tsai da hukuncin ka a kansu Allah ka fada mana kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah ya Allah ka maimaita mana wannan hukunci subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله